sashen Hausa na muryar Amurka yake bagada daga dan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Litinin 27 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Afirka ta Kudu ta ayyana mako guda na alhini da juyayen mutuwar Archbishop Desmond Tutu har zuwa ranar Asabar da za a yi makokin sa. Tutu dai ya rasu ne a jiya Lahadi, yana da shekara 90 a duniya. Rikicin siyasar da ke faruwa tsakanin manyan shugabannin Somalia biyu ya ƙara muni a yau Litinin, a lokacin da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya sanar da cewa zai dakatar da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya nemi ganawa da kwamitin harkokin tsaron NATO da Rasha a wata mai zuwa.
Bayan rasuwar Desmond Tutu, babban limamin addinin Kirista a ƙasar Afirka ta Kudu, limaman addinin Kirista a Najeriya sun miƙa taziyar su ga ƙasar Afirka ta Kudu.
A sanadinsa Najeriya tun lokacin murtala, aka sa Najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba na neman ƴanci na baƙar fata. Duk inda ake danniya, mutumin nan ka ji muryarsa.
Masu fashin makida ci gaba da yin tsokaci akan matsalar tsaro a Najeriya, musamman arewacin kasar da take ci take cinyewa.
General Federation Lima da ni ne fito yake suna da sunayen waɗanda suke dauka nauyin waɗannan laifuka da ake aikatawa, amma kuma ba za su bayyana su ba. Saboda kaga an samu kwangaba kwambaya daga ikkancin gwamnati.
Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Yusuf Aliyu Haranje zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Afirka ta Kudu ta ayyana mako guda na alhini da juyayen mutuwar Archbishop Desmond Tutu har zuwa ranar Asabar da za a yi taron makokin sa. Tutu dai ya rasu ne a jiya Lahadi, yana da shekara 90. A kullum da karfe 12 na rana za a buga ƙararrawa a majami'ar St. George's Cathedral da ke birnin Cape Town tsawon minti 10. An kuma ajiye wani littafi a majami'ar don masu zuwa gaisuwa su rubuta sunayensu. Bayan haka za a haskaka wurin tarihin Cape Town City Hall da dutsen Table Mountain da wuta mai launin gaurayen shuɗi da ja a daddare har zuwa lokacin da za a yi taron makokin. Tutu, wanda ya taɓa samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize, an san shi a faɗin duniya wajen gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata, kuma gwarzo a fannin kare haƙoƙin bil'adama. Ranar Juma'a za a kai shi majami'ar St. George's Cathedral don masu zuwa yi masa ganin ƙarshe. Rikicin siyasar da ke faruwa tsakanin manyan shugabannin ƙasar Somalia biyu ya ƙara muni a yau Litinin, a lokacin da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya sanar da cewa zai dakatar da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Wani mai magana da yawun shugaba Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, ya ce ya ɗauki matakin ne saboda wani bincike da ake yi akan badaƙalar sayan wani filin gwamnati da ta haɗa da Prime Minister Roble. Dakatar da Roble na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Prime Minister ya zargi Muhammad da yin zagon ƙasa a zaben majalisar dokokin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce jami'an tsaro sun kewaye ofishin Roble, abinda mataimakin ministan yaɗa labaran ƙasar ya bayyana a matsayin juyin mulki amma ba na kai tsaye ba. Shugaban kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya nemi ganawa da kwamitin harkokin tsaron NATO da Rasha a wata mai zuwa, ya kuma sanar da Moscow don ta samu halartar taron, a cewar wani mai magana da yawun haɗin gwiwar a jiya Lahadi. A 'yan watannin nan, Stoltenberg ya shayin tayin neman sake komawa kan teburin tattaunawa da Moscow ta wannan haɗakar wadda aka kafa a shekarar 2002, amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikicin da ke faruwa a Ukraine. Sai dai hukumomin Rasha ba su mayar da wani martani mai gamsarwa ba. Muna magana da Rasha game da taron na ranar 12 ga watan Janairu, a cewar mai magana da yawun NATO wanda ya nemi a saka sunansa. Kungiyar NATO dai ta shayin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa yankin Crimea a Ukraine a shekarar 2014, ta kuma yi kira ga Moscow da ta mutunta karfin ikon makwabciyarta na tafiyar da harkokin mulkinta.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Bayan rasuwar Desmond Tutu, babban limamin addinin Kirista a Afirka ta Kudu a jiya Lahadi, manyan mutane a faɗin duniya sun yi ta miƙa taziyar su ga ƙasar ta Afirka ta Kudu. A yau Litinin, shugabannin addinin Kirista a Najeriya su ma sun tofa albarkacin bakin su ga wannan babban rashi da ya shafi duniya baki ɗaya. ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A ranar Lahadi 26 ga wannan wata na Disamban shekara ta 2021 ne Allah ya yi wa babban limamin addinin Krista ta ƙasar Afirka ta Kudu Desmond Tutu rasuwa, yana da shekaru 90 a duniya. Archbishop Desmond Tutu, wanda ke shugabantar majami'ar Anglika, ya yi fice wajen yaƙi da wariyar launin fata da ake yi a ƙasar Afirka ta Kudu a wancan lokaci, ta yin amfani da kalmomi daga littafi mai tsarki na Bible da karin magana da rubuce-rubuce da ke kwabar hukumomi a inda suka gaza wajen sauke haƙƙinsu ga al'ummar ƙasar. Shugaban majami'ar Anglika a Jos, Bishop Benjamin Kwashi, ya ce Archbishop Desmond Tutu ya yi namijin ƙoƙari wajen ceto 'yan uwansa baƙar fata daga cin zali da wariyar launin fata da Turawa ke yi musu a Afirka ta Kudu, lamarin da ya kai ga sakin Nelson Mandela daga kurkuku daga bisani ya zama shugaban ƙasa.
To fitowar Mandela, shi Desmond Tutu ya ɗaga murya ya sa koyaswar Bible a kan yanzu lokaci ne a yashe wa duk waɗanda suka yi musu laifuka, a gafarta wa juna, a kuma nemi gafara Allah don gina ƙasa. Aka ko saurari muryarsa, aka yafe wa juna, har aka kafa ƙasa yadda take a yanzu, ana samun cigaba. Ya kuma sa duk duniya, har da Najeriya, a sanadinsa Najeriya tun lokacin Murtala aka sa Najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba na neman ƴanci na baƙar fata. Duk inda ake danniya mutumin nan ka ji muryarsa. Na biyu, mutum ne mai kaskanci. Idan da Najeriya yake za a iya kwatanta shi da irin su Malam Aminu Kano, akwai rubuce-rubucensa da ya kamata a duba.
Bishop Benjamin Kwashi kenan shugaban majami'ar Anglika da ke Jos. Shi ma shugaban majami'ar Ekwa ta ƙasa da ƙasa, Reverend Stephen Panya Baba, ya bayyana Desmond Tutu a matsayin mutumin da ya jajirce wajen ƙwatar wa mutane 'yanci.
Ya yi wani hali ne na Annabi Musa, wanda maimakon ya tsayace yana jin daɗinsa domin shi ya samu yancinsa ko ba wani shan wuya da yake yi, ya yi ɗauka wannan mataki na yin magana domin sauran mutane.
Wani darussa za a koya daga gare shi?
Ya nuna gurbi sosai, na cewa dole mu yi maganan gaskiya, kuma mu yi rayuwan gaskiya, kuma mu zama kuma masu gafata ma waɗanda suka yi mana laifi, daidai yanda littafi mai tsarki ta koya mana.
Shugaban majami'ar Ekwa ta ƙasa da ƙasa kenan, Reverend Stephen Panya Baba. Banda yaƙi da wariyar launin fata, Desmond Tutu ya yi fafutuka na wayar da kan jama'a kan cutar tsida. Ya shiga tsakanin yaƙin ƙasar Isra'ila da Falasɗinawa, ya kasance malami a jami'o'i, ya kuma yi wasu manyan ayyuka a sauran fannonin rayuwa a faɗin duniya. Bayanai na nuni da cewa ya rasu ne da cutar daji ta maza. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke ƙara bazuwa, jami'an lafiya a birnin New York sun sanar da cewa ana samun ƙaruwar adadin yara da ake kwantarwa asibiti a daidai lokacin da fadar White House ta yi alƙawarin warware matsalar ƙarancin kayan gwajin COVID-19 da ake fuskanta a Amurka cikin sauri. Dama ranar Juma'a, ma'aikatar lafiya birnin New York a wata sanarwa ta yi gargaɗin cewa za a samu ƙaruwar adadin yara da ake kwantarwa asibiti saboda COVID-19. A birnin nan New York, an gano cewa yawan yara 'yan ƙasa da shekara 18 da ake kwantarwa asibiti daga ranar 5 ga watan nan na Disamba zuwa wannan satin da muke ciki ya lanka har sau 4. Kusan rabin yaran da ake kwantarwa asibiti 'yan ƙasa da shekara 5 ne, waɗanda ba su cancanci karɓar rigakafin COVID-19 ba, a cewar ma'aikatar lafiyar. An ɗage zaman shari'ar yanke hukuncin shugaba Aung San Suu Kyi da aka hanɓarar da gwamnatinta bisa zarge-zargen shigowa da wasu na'urorin sadarwa na hannu ƙasar da kuma mallakarsu. A yau Litinin aka sa ran wata kotu za ta yanke hukuncin, amma ba a bayyana dalilin jinkirin ba. Zarge-zargen mallakar na'urorin biyu na daga cikin wasu da yawa da ake yi wa Suu Kyi 'yar shekara 76 tun bayan da sojoji suka hanɓarar da gwamnatinta ta farar hula ranar 1 ga watan Fabrairu. A watan da ya gabata ne kotu ta tabbatar da cewa ta aikata laifin tunzura jama'a da saba matakan kariya na COVID-19 yayin da ta yi yakin neman zabe a lokacin zaben ƴan majalisar dokokin kasar. Da farko dai an yanke mata hukuncin daurin shekara 4, amma shugaban gwamnatin sojan kasar Min Aung Hlaing ya rage shekarun zuwa rabi.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto wadda labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu fashin baki na ci gaba da yin tsokaci akan yadda matsalar tsaro a Najeriya musamman a arewacin kasar take ci take cinyewa. Akan wannan batu ne kuma muka tattauna da Dr. Yahuza Ahmed Getso, masanin sha'anin tsaro a birnin Abuja, wanda ya mana bayani akan abubuwan da suke hana nasara ga yaki da ayyukan ta'addanci a kasar, ga kuma bayanin sa.
To abubuwan sun kaso uku. Kashi na farko ita kanta gwamnati wacce take mai ci a yanzu ta zo da alƙawarin cewa za ta samar da dukkanin mai yiwuwa dangane da ganin an tabbatar da cewa an samar da tsaro yadda ya kamata. Da yake nan, saboda haka ta ƙarfafawa 'yan ƙasa gwiwa, suka yi uwa suka yi makarɗiya, suka dauke ta a matsayin zaɓi. Na biyu, su wato gwamnonin da ke arewacin Najeriya, musamman arewa maso yamma da kuma arewan tsakiya, inda ya shafi jihar Niger da kuma waɗansu jihohi wanda abin ya shafa, suna nuna halin kunkula da kuma wato zuwa da wasu abubuwa masu kama da shaci faɗi, koko wanda za mu ce musu shafa labari shuni, koko in ta kai daga-daga mu ce ƙaryace-ƙaryace. Na uku, wato ita kanta al'umma tana da nata raunin a dunguli.
To ko za ka mana bayani dalla-dalla akan waɗannan abubuwa guda uku da ka ambato?
To idan na koma zan fasa waɗannan abubuwa da na faɗa guda uku. Ita gwamnatin tarayya ta kashe maƙudan kuɗaɗe fiye da kowace gwamnati da aka taɓa yi a Najeriya tun daga lokacin da ƙasar Najeriya ta samu 'yancin kai dangane da ƙoƙarinta na samar da harkokin tsaro. To amma ta ce ta so kayayyakin aiki, ta samar da ƙwararrun ma'aikata, kuma ta horar da su da sauran makamantansu kamar yadda kasafin kuɗi na shekara 2015, 16, 17, 18, 19 da kuma 20 da kuma wanda muke ciki yanzu na 21. Waɗannan kuɗaɗe kuma sai aka samu kai komo a cikin gwamnati, yayin da mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro ya fito ya ce an ba da maƙudan kuɗaɗe don samar da kayayyakin aiki da kuma tabbatar da samar da tsaro, an kashi kanshi bai sanya aka yi da kuɗaɗen ba. Su hukumar sojoji suka fito suka ce ba su kuɗi ba, yayin da ita kuma ministan kuɗi ta fito ta ƙarƙashin babban sakatarenta ta ƙaryata. Sannan kuma daga baya aka samu saƙo wanda tun shekarun tun watanni 19 minista na yaɗa labarai ya fito ya ce sun san waɗanda suke ɗaukar nauyin masu kai hare-hare kuma za su yi abin da ya kamata. Har aka kawo shekara 6 ba su yi wani abu ba. Sannan kuma aka samu wato babban jojin ƙasa kuma alƙalin alƙalai ta wato Attorney General of the Federation shi malami ya fito ya ce suna da sunayen waɗanda suke ɗauka nauyin waɗannan laifuka da ake aikatawa, amma kuma ba za su bayyana su ba. Saboda haka kaga an samu kwan-gaba-kwan baya daga ita kanta cikin gwamnati. Idan na dawo ɓangaren al'umma, wato ita al'umma ta yi birish sakamakon dalilai guda uku.
To Dr. Dr. Kadaji na daman da abinda zan tambaye ka kenan. Ka gwada wato irin rauni na ɓangaren al'umma. To amma kuma al'umman nan fa babu wani horo da aka basu na musamman da za su yi su taimaka a wannan yaki da ake da 'yan ta'adda, ba makamai da aka basu. Sa'annan ma ba a yi wata dokar da za ta iya kare farin hula idan ta je ta ba da labarin waɗannan miyagun ba. So ta ina ne kuma za a ce al'umma ba su ba da taimakon da ya kamata wurin wannan yaki?
Dama nan zan tafi. Saboda haka sai ya zama da gwamnati da hukumomin tsaro sun karya wa al'umma gwiwa. Saboda waɗanda suka samo bayanan sirri ne matuƙar muhimmanci wanda ya kamata su sanar da hukumomin tsaro da kuma hukumomin gwamnati, sai ya zama kai da ka sanar da wannan bayanin, kuma sai ya zama waɗannan masu laifin sun biyo ka cikin dare sun kashe. Sun kashe sarakuna waɗanda suka yi ƙoƙarin ba da irin wannan bayanan, sun kashe talakawa, sun kashe 'yan kasuwa, sun kashe ma'aikatan gwamnati da sauran makamantansu, duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke bayyanannu. Sai kuma ta ɓangaren su gwamnonin da ya shafi yankin. Wato sun jefa wata mu'amala ta rige-rige wato abin da ake cewa competition a tsakanin su domin kirayen da muka yi ta yi shine gwamnatin da abin ya shafa su fito da manufa ta tinkarar wannan kalubalen guda daya amma sai ya zama wata kila sakamakon irin kudade makure da ke fiddawa da sunan tsaro da sunan samar da tsaro da sunan bada kariya ga kawunan su da kuma da awacewa za su samar da tsaro sai zama ba sun kasa hada kansu ko da jihar Zamfara da jihar Katsina sun fito da manufa iri daya ko jihar Sokoto da jihar Zamfara ko jihar Niger da jihar Kebbi ko jihar Kebbi da jihar Niger ko kuma su jihohin da abin ya shafa guda shida su fito da manufa guda daya ma'ana wato policy wanda za su tinkari alƙiblar yadda za su yaƙi waɗannan matsala.
Dr. Yahuza Ahmed kenan mai fashin baki akan sha'anin tsaro a birnin Abuja. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda Dr. Abdullahi Baffa Ahmad Garkuwa, shugaban samar da tsarin ilimin bai ɗaya ga kowa da ake kira Bezda a jihar Gombe, inda yake bayyanar da wasu kaɗan daga cikin ci gaba da suka fara gani a kan tsarin baiwa yara marasa galihu ilimi a jihar.
Kuma zaka ga wajen lissafi masu fi kwarewa wajen lissafi a don mun yi wani dan kididdiga sai muka gane yaran sun fi iya lissafi akan karatun da suke na Hausa da ake koya musu. To kaga wannan yasa muka gane dole in za a yi irin wannan tsari sai an tafi da wanda suka san abun, shi yasa da muka tashi sai muka dauko kowa da yake cikin wannan harka.
To wannan al'amari ko kuma wannan tsari su yaran tsangayu su sun saba da abubuwa ne da ajami, kenan ta ajamin ne za a dinga koya musu ko kuma dai koyi wani sabon dabara ne.
Yanzu daga cikin abin da muka dauko shine in muka samu suka iya wannan karatu na zamani din da wannan rubutu da ake a bacha da muna so mu kara dauko kuma karatun ajami da mun sun iya shi. Muna so tunda yanzu a zamanin nan ko ka iya karatun ajami idan baka iya dayan ba mutane suna ganin kaman kana da nakasu. To amma in ka iya duka biyu ka iya ajamin ka iya wannan da ake yi na zamani to sai kaga ka dace da zamani kuma ka tafi da zamani. Amma na a yanzu muna yi ne zalla da karatun da ake yi na zamani a bacha da.
To kaman su iyaye wanda yake ta'in su za su amfana da wannan, ta ina ne kuke ganin za su shigo don abun ya samu zama da gindinsa sosai?
Kamar yadda mu muka yi akwai abun da muke amfani da shi community based ne wanda muna amfani da mutanen da suke rayuwa a irin waɗannan gundumomi din, mukan zauna da su mukan fahimtar da su irin amfanin ya zama an samu yara masu ilimi a wannan wajen da gudunmawa da ilimi yake bayarwa. Kuma su iyaye yawancin su zaka ga daman su ma abin da suke nema saboda wayewa ya je ko ina, kowa yana so daman dan shi ya samu ilimi, to illa dai abin daman bai isa wajen su ba. To kuma haka su malamai wanda yaran yawanci zaka ga a hannunsu suke, su ma kuma abu ne da damun wasu daga cikin tsangayu already damun sun fara irin wa'innan tsari din, illa kawai yanzu karfafa su ake yi.
Kaman kun samar da ɗakuna ne na karatu ko kuma za a je ne tsangayun ana aiwatar da wannan shi?
Kamar yadda ka sani duk duniya inda ake da tsangaya zai wuya ka ɗauki yaro ka ce za ka ɗauke shi daga tsangayarsa ka kai shi, yana cikin abun da ya sa tsangaya program na Jonathan wanda aka yi filin daga ciki an ɗauko a tsangaya sai a kai ta kamar kilomita 50 wajen gari. Wannan ya sa alarmomi suna ga kamar za a ji a sayar musu da yara ko za a ji a musu wani abu. Amma mu abin da muke a tsangayar a nan inda daman yaran suke a lakokinsu a nan yaro yake zama da safe ranar Alhamis da juma'a zaka zo kai karatunka awa biyu sai ka tafi, to anan suke kwana, anan kuma suke rayuwar su, ba dauke su ba. To wannan yana da cikin abun da muke, saboda bayan da za a yi ka dauke yaron da ya saba zama a waje, ka ce ka mai hijira ya koma wani waje wanda ba karkashin malamin shi ba. To shi yasa muke yin karatun a wannan tsangaya din.
Wannan mai da kai baya kusan wannan shiri na bankin duniya ne. Wanda sani kafin ku yi kun yi nazari da yadda wasu kasashe duniya suke gudanar da wannan tsari, kuma ya karbu ganin cewa akan samu almajirai wanda wasu karanta aikin likita a wasu kasashe, wasu karanta aikin injiniya, kuma gashi su cimma da Alkur'ani ne. Ko tunanin ku ya kawo kan irin wannan? Kuma akwai abun tsoro ganin cewa wannan shiri na bankin duniya ne, kuma dan takaitaccen lokaci ta sa in ta tashi, ko kuna da wani tunani da kuka yi na cewa koda bayan bankin duniya ta tashi ta yaza a cikin gudu dole wannan?
Kamar mu da muka zo muka fara a jihar Gombe, abun da muka yi sai da muka duba alƙaluma, sai da muka duba rubuce-rubuce da wallafe-wallafe da aka yi na waɗansu ƙasashe. Kamar misali mun ɗauki Bangladesh, mun ɗauki Malaysia, mun ɗauki part of India inda suke karatunsu na madrasa, da kuma Funduk model wanda Malaysia suke yi. Wannan suna cikin rubuce-rubuce da muka duba. Daga cikin abin da dama suke yi shi ne, zai wuya yaro kaga ya tafi yana bara, zai wuya kaga yaro ya bar cikin makaranta. Anan suke koyan rubutu, anan suke koyan karatu, anan suke koyan sana'a, anan kuma suke koyan computer, anan suke duka. In suka gama wannan karatu din, yaro za a bashi shahada. Wannan shahadan tana dare da degree da darajarta, akwai wanda darajar ta yake dare da degree, akwai wanda darajar ta yake dare da diploma. To duk yaro in ya gama zai samu wannan matakai. Sai da muka yi wannan nazari, sai muka ce to bari mu yi hadaka da wasu ma'aikatu da muka sani ko cibiyoyi wanda ake da anan arewacin Najeriya. Haka muka fara, kuma muna kai yanzu haka.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin sabuwar shekara a mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Tare da fatar al'umma za ta yi bibiyar abubuwa da mahukunta suka zayyano za su yi tun a farkon wannan shekarar, ganin cewar yanzu Allah ya kawo mu ƙarshenta. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. Da fatar sabuwar shekara da za mu shiga, tafiye muna wadda muka fito. Peace. Salam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa. Mai ilimi ya san martaba ga mutane, kangi marar ilimi abun rainawa.
Da Malam Yusuf, yanzu kan ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Tara-tara da wasu 'yan banga da mazauna wasu garuruwa suka yi wa 'yan bandaga barayi a jihohin Kaduna da Zamfara, suka kashe wasu, suka kama wasu kuma da ransu. Abin yabawa ne kuma a jinjina musu. Daga Haruna Boda Nkaibo, karamin hukumar kafin Hausa, jihar Jigawa. Sako na gaba ya fito daga Babanji Mamman Bande, ya ce salam VOA Hausa. Kai hare-haren da 'yan bandaga suka yi a jihar Zamfara tare da sace mata 20, lamarin ya nuna cewa har yanzu 'yan bandiga suna nan da karfin su, duk da irin kokarin da jaman tsaro suke yi na kawo karshe 'yan bandiga. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara kokari akan kokarin da take. Ya kamata al'umman Najeriya su tashi tsaye da addu'o'i da taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri. Insha Allahu matsalar tsaro za ta zama tarihi. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Ina fatan gwamnatin Najeriya za ta amsa kiraye-kirayen jama'a da neman rufe shafin TikTok, ganin cewar ana amfani da shafin wajen ɗorawa hotuna da bidiyo waɗanda addininmu da al'adunmu suka haramta. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Wannan sako da cewa hakika rayuwar marigayi Mr. Dosmond Tutu ta zama tamkar hanjin jimina, akwai na ci akwai kuma na zubarwa. daga Aliyu Usman taka lafiya da dan Asabe mai fata ya wuri da kuma Usman Adamu Alero. Wannan sako ya fito ne daga Jiwa da Murijau. Yace Najeriya kenan, kullun idan ka kunna radio ko ka shiga shafukan sada zumunta, labarin dai ba zai wuce an kashe ko an sace mutane ba. Gaskiya abun akwai sosan zuciya matuka. Ya kamata dai a ce shugabanninmu sun tashi tsaye domin daukar matakan gaggawa a kai, domin dai an ce a rayuwa babu gagarare sai wanda aka kyale. Sai kuma sako Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maratawa da baban gida AA Dogo Zurmi suka ce salam VOA Hausa. Hakika ko da kuwa baya goyon bayan fafutukar da barista Audu Bulama Bukarci ke yi, mu al'umma arewacin Najeriya dole ne mu goyi bayansa, domin kuwa komai ya lalace a yankinmu. Sakonmu na ƙarshe na cewa safara da shan miyagun ƙwayoyi na daga cikin abubuwan da ke rura wutar matsalar tsaro a Najeriya. Abu mamaki ma shi ne yadda za ka ga a kowane gari ana sayar da miyagun ƙwayoyi kamar yadda ake sayar da goro, kuma a hakan gwamnati tana ikirarin kashe makudan kuɗaɗe wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Wannan ƙalubale ne ga shugabannin siyasa da sarakunan gargajiya da malaman addini. Sako daga Ali Abdullahi Dorun Baga.
VOA ƙwarai ba shakka. Idan ka ji an ambaci zaure, to magana ce ta dattaku, walau daga maza ko mata.
Billahi lazi na rantsa da Allah, kafara ba zai kama ni ba. Idan muka samu 50% na wannan adadin mata ne local government chairman, wallahi za a yi rawan gani.
Tsaron al'ummar ƙasa.
Matsalar Najeriya dukkanmu ne, da musulmai da kiristoci mun kauce hanya, mun bar hayar addini. Saboda haka wallahi tallahi idan Buhari ya kawo miliyan 100 yan security, ba abin da zai canja.
Jagorancin al'umma.
Idan muka zaga yau dai magana ɗaya ce. Kowa yana fafutukar ya nema wa kansa. Saboda haka mu yanzu a arewa mun riga mun san cewa ba mu da shugabanni.
Zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasa.
Matsalar Najeriya yanzu shine Hausawa, da Yorubawa, da Jamire, kuma matsalar Najeriya. Siyasan ku shine ke kawo matsalar Najeriya gaba ɗaya.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonnin. Yanzu ko ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Afirka ta Kudu ta ayyana mako guda na alhini da juyayen mutuwa Archbishop Desmond Tutu har zuwa ranar Asabar da za a yi taron makokinsa. Tutu dai ya rasu ne a jiya Lahadi, yana da shekara 90. A kullum da karfe 12 na rana za a buga ƙararrawa a majami'ar St. George's Cathedral da ke birnin Cape Town tsawon minti 10. Rikicin siyasar da ke faruwa tsakanin manyan shugabannin ƙasar Somalia biyu ya ƙara muni a yau Litinin, a lokacin da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad ya sanar da cewa zai dakatar da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Wani mai magana da yawun shugaba Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, ya ce ya ɗauki matakin ne saboda wani bincike da ake yi a kan badaƙalar sayan wani filin gwamnati da ta haɗa da Prime Minister Roble. Shugaban ƙungiyar NATO Jens Stoltenberg ya nemi ganawa da kwamitin harkokin tsaron NATO da Rasha a wata mai zuwa, ya kuma sanar da Moscow don ta samu halartar taron, a cewar wani mai magana da yawun haɗin gwiwar a jiya Lahadi.
Masu sauraro ne takaitattun labarai da muka kawo ƙarshe shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya, da Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariya, Baba Yako Makiri ne da shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya. Amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.